قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ساكي ما لنه بسم الله ساكي كأني هناك كو كان يكون كان يكون
والقرآن كان يكون لأهيم القريب من الشيطان
من الشياطين
من الشياطين يخبرونه بكبير من الغيبات
هكيك أوجنك يخبرونه كيف تنزع مساس
يخبره بكبير من الغيبات مما يستمره من السمع وكانوا يخلطون الصدق بالكذب
يخلطون
الصدق بالكذب كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الملائكه تبذل في الاعمال وهو السحاب فتذكر الامر قبيله في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه الى البرهان فيكذبون
معها مئة كذبة
فيكذبون معها مئة كذبة من عند انفسهم وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه واله وسلم في يمن من الانصار اذ روي بنجم فاستنار فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما كنتم تنكرون مثل هذا في الجاهليه الى عيبوه قال كنا نقول يموت عبيد او يولد عبيد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فانه لا يرمى بها لموت احد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اذا قضى امرا صبها حاله العرش ثم صبها على السماء الذين يلونه حتى يبلغ التسبيح اهل هذه السماء الدنيا ثم يسال اهل السماء السابعه حمله العرش ماذا قال ربكم فيخبرونه ثم يستقبل اهل كل سماء حتى يبلغ الخبر اهل السماء الدنيا وتخطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائه فما جاءوا به على وقته فهو حق ولكنهم يبيعون وفي رواية قال معمر قلت للزهري أكان يرمى بهذه الجاهلية قال نعم ولكنها حررت حين بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم
نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينان قدن قياء اتشكين قدن كانوا وانا يمتشين لتنن دلان تلاتة يو أشرين دبير قوتا سفر hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan 12 miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan wallafar taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 728 wannan kuma shine darasin mu na 88 a Ibn Taymiyyah bayan kawo mana karamomi da yayi na gaskiya karamomin wasu daga cikin sahabbai da karamomin wasu daga cikin tabi'ai da wasu daga cikin magabata na kwarai wanda wannan dan ya tabbatar mana da cewa akwai karama kuma musulmi ahlus sunna ya yarda cewa akwai karama karama kamar yadda ya mana bayani Allah ta'ala yakan karrama wanda ya ga dama daga cikin hadittunsa mutanen kwarai da abin da ya ga dama ya karrama shi da shi yakan karrama mutum gwargwadon bukata wato bukatar sa ta sa Ubangiji ta'ala ya masa wani abu na karamci wannan abun a kirawo shi karama ko kuma saboda raunin imaninsa Ubangiji ta'ala ya nuna wani abu na karama a hannunsa don imaninsa ya ƙara ƙarfi saboda haka wannan karama Allah ta'ala ya bashi ita ne domin ya ƙarfafi imaninsa saboda haka wanda yake da cikakkiyar walittaka da kusanci zuwa ga Allah ba ya da buƙatuwa zuwa ga irin wannan karamar shi ne dalilin da ya sa karamomi suka fi yawa a cikin tabi'ai sama da samuwarsu a cikin sahabbai hakanan suka fi yawa a cikin atba'ut tabi'ina sama da samuwarsu a cikin tabi'ai saboda waɗannan tsare ku na sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu suna da ƙarfin imanin da ba sai sun buƙaci wata karama ba amma wani lokaci Allah ta'ala yakan ba su karama domin buƙatar da suke da ita a irin wannan lokaci cikin abubuwan da suka gabata na misalai da Ibn Taymiyyah ya bayar na karamomi za a iya fahimtar haka to kuma sai yake mana bayani cewa to amma a gefe guda fa akwai al-ahwalush shaytaniyya akwai wasu abubuwa waɗanda daga shaidanu suke koda a zahirin su za su yi kama da karama har ma wasu su riƙa zacin karama ce har a riƙa zaton wanda wannan abin ya gudana a hannunsa waliyin Allah ne to abin ba haka yake ba ce ya kamata kai musulmi ka iya bambancewa tsakanin karama sahihiya abinda ake cewa karama da kuma abinda ake kira halun shaytani wani abu daga shaidan wanda yake yi domin ya ƙara fitinar shi wanda ya halakar ko ku a'a ya fitini mutane da wannan mutum babban jigo ko babban sharadi na gane karama gudanar ta a hannun mutumin kirki idan ta gudana a hannun mutumin da ya shahara da sabawa Allah da manzansa da bin wata hanyar da ba ta hanyar Allah da manzansa ba to wannan ba a kiranta karama shi yasa abinda yake gudana ko yake aukuwa a hannun waɗanda suke bukaye ko waɗanda suke ɗan duba ko waɗanda suke ta'amuli da aljanu wannan abun koda kuwa ka ganshi ya baka mamaki ya ainihin dimautar da hankalinka kada ka kirawo wannan abun karama to shine nan yake cewa wal kuhanu kana yakunu li ahadihimul qarinu min ash-shayatin bokaye ɗayan su yakan kasance yana da abokin gwamunsa abokin tafiyarsa abokinsa daga cikin shaidanu yukhbiruhu bi kathirin min al-mughayyabat wannan shaidanin abokin nashi zai rika bashi labarin abubuwan da suke boye da dama mimma yastariquhu min as-sam'i daga abinda yake iya samu ya sato daga sauraro da zai yi wa kanu yakhliqu as-sidqa bil kadhib kuma waɗannan shaidanu abinda suka sato sukan gauraya su cakuɗa gaskiya da ƙarya kama fil hadith as-sahih kamar yadda ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi الذي رواه البخاري وغيره وإمام البخاري دا وننسى سكر ويتوشي wato Imam al-Bukhari da waninsa suka ruwaito annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce innal mala'ika lalle mala'iku tanzilu fil 'anan suna saukowa a cikin gizagizai ko girgije fatadhkuru al-amra su ambaci wani al'amari kudhiya fis sama'i wanda aka yanke hukuncin sa a sama fatastariqu ash-shayatin as-sam'a sai shaydanun aljanu su saci ji fatuhihi ila al-kuhan su yi wahayin sa zuwa ga kugokai fayakdhibuna ma'aha mi'ata kadhba sai su hada ƙarya 100 tare da wannan gaskiyar guda daya min indi anfusihim daga kawunan su wa fil hadith alladhi rawahu muslim an ibn abbas haka nan a cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito shi daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su shi da mahaifinsa kala Abdullahi dan Abbas yace bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama fi nafarin min al-ansar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana yana zaune cikin wata tawaga ko wasu jama'a na mutanen Madina izrumiya bi najmin sai aka yi jifa da wani tauraro fastanara yayi haski faqala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da waɗannan jama'a da yake tare da su ma kuntum taquluna li misli hadha fil jahiliyyati idha ra'aytuhu me kuke kiran wannan a jahiliya idan kuka ganshi qalu sai suka ce kunna naqulu mun kasance muna cewa yamutu azimun aw yuladu azimun za a haifi wani babban mutum ko kuma wani babban mutum ne zai mutu ko kuma za a haifi wani babban mutum fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa innahu la yurma biha li mauti ahadin wa la li hayatihi to yadda al'amarin yake ba a jifa da irin wannan tauraro saboda mutuwar wani ko dan saboda rayuwarsa walakin rabbuna tabaraka wa ta'ala sai dai ubangijinmu wanda albarkatunsa suka waita kuma ya daukaka idza qada amran idan ya hukunta wani al'amari sabbaha hamalatul arshi sai mala'iku masu dauke da al'arshi su yi tasbihi su ce subhanallah thumma sabbaha ahlus sama'i alladhina yalunahum sannan sai mala'ikun da suke saman da take bin su su ma sai su yi tasbihi thumma alladhina yalunahum sannan sai mala'ikun da suke bi ma wadantan hatta yabluga tasbihu ahla hadhihi sama har tasbihi har tasbihin nan ya iso mala'ikun da suke wannan samar wato sama ta kusa daga ataka akwai a duniya thumma yas'alu ahlus sama'is sabi'ati hamalat al'arsh sannan sai mala'ikun da suke sammai ta bakwai su tambayi mala'ikun da ke dauke da al'arsh ma za qala rabbuna sai mai ubangijinmu ya fada fa yukhbirunahum sai su ba su labari thumma yastakhbiru ahlu kulli sama'in sannan mala'ikun kowace sama su nemi labarin daga na sama da su hatta yabluga al-khabaru ahlas sama'id dunya har labarin ya iso mala'ikun sama ta kusa wato sama ta daya wa takhfifu ash-shayatin as-sam'a to anan shaydanu sai su wafci ji su saci ji fayurmauna sai a jefe su wato da tauraro fayakdhifuna ila awliyaihi ila awliyaihi ne fayakdhifunahu ila awliyaihi sai su jefa wannan abinda suka sato zuwa ga wanda yake majibincin sa ko kuma a masoyan su fama ja'u bihi ala wajhihi fa huwa haqqun abinda suka fada ya dace da abinda ya faru to gaskiya ne walakinnahum yaziduna sai dai fa suna kare kare wa fi riwayatin a wata riwaya qala ma'mar yace qultu liz-zuhri nace wa zuhri akana yurma biha fil jahiliya shin ana jifa da waɗannan taurari tun a jahiliya qala na'am yace tun a jahiliya ana yi ولكنها غلذت حين بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي دي ان اورا راسو واتو ان تصورر تصران لوكacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan Ibn Taymiyyah ya kawo mana wannan domin ya baya mana cewa akwai abin da zai iya wakana a hannun bokaye na bada labarin wasu abubuwa da suke boye. Wannan kada a zaci cewa alama ce ta cewa suna da wani matsayi a gurin Allah dan sun faɗi wani abu cikin abubuwan da suka faɗa kuma wani abu ya faru, wani ya yi zaci cewa to waɗannan waliyan Allah ne tunda har gashi sun ce abu kaza zai faru kuma ya faru, to wani alama ce da take nuna waliyai ne, har ta sanya wasu masu ƙarancin ilimi ya zamana sun ɗauki wasu bokaye a matsayin waliyai. Shi yasa zaka samu dukkan waliyan ƴan damfara, waliyan ƴan damfara zaka samu a tarihinsu suna da wani alaka da harkar aljanu, suna da alaka da harkar aljanu da bokanci da sihiri, da wannan ne suke rudar wasu waɗanda suke karkatattu ko waɗanda Allah ta'ala ya rubuta musu karkacewa masu ƙarancin ilimi su yadda cewa waliyai ne. Duk galibi waɗanda kake jin labarin ana ambatan su cikin waliyai da fara, to galibin su suna da wani abu na sihiri, da wannan suka rika rudar jama'a sai su zo sai su yi wani saddabaru, su yi wani rufa'ido, shikenan sai su gigita wani mutum, shikenan sai ya yadda cewa lalle waɗannan da ba waliyai bane, ba zan ga haka tare da su ba. To Ibn Taymiyyah yake cewa a'a, wannan ba mizani bane, kada ka dauka wani ya bada labarin wani abu na gaibi, wani abu da baka san shi ba, ka zaci cewa alama ce ta shi waliyi ne, a'a, kada ka kalli wannan. Akwai aljanu da suke ta'amuli da su, suke jiyar da junan su daɗi, su daɗaɗawa aljanin ta hanyar bautar su, ta hanyar yin aikata abin da Allah ya haramta, ta hanyar kusantar su da abin da yake haramu, kusantar su da barin wajibai, su kuma su daɗaɗa musu ta hanyar ba su labarurrukan da ba su sani ba. Don haka a duk littattafan tauhidi wanda suke magana akan tauhidul abinna tauhidul ibada kamar irin su kitabut tauhid, zaka ga an yi bayani akan sihiri, an yi bayani akan bokanci, an yi bayani akan al-tanjim, wato masu harkar taurari. Saboda me? Saboda ayyukan su sun kishiyanci tauhidi. In kana son ka zama akan tauhidi, to ka san kishiyar tauhidi, ta yadda in ka gane kishiyar tauhidi, to abinda ya kishiyance shi to shine shirka. In ka san tauhidi da abinda yake kishiyar tauhidi shirka ne, to bokanci yana daga ciki. Alkahin shine wanda zai rika bada labarin wani abu wanda bai wakana ba. Akwai al'arraf, al'arraf suna ne wanda ya kunshi alkahin, ya kunshi wanda ba alkahin ba. Arraf dukkan wani wanda zai yi da'awar sanin gaibi, sunan shi arraf. Daga cikin masu da'awar sanin gaibi akwai boka, akwai masu bugun kasa, akwai masu ta'amuli da taurari, akwai wanda zai baka labarin abin da ya wuce, akwai wanda zai baka labarin abin da zai kasance nan gaba. Galibi al-kuhan sukan bada labarin abin da zai zo ne nan gaba, za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza. Galibi su kuma arrafuna, ƴan duba, su kuma sukan yi amfani da aljanu ne su ba su labarin wani abu da ya faru wanda baka sani ba, kamar a gaya maka waye maka sata, ko inda abin da aka sata yana ina. An gane? Wannan galibi masu bugun kasa da ƴan duba da abin da su wannan suke yi, su kuma ka hana za su baka labarin wani abu nan gaba, zaben nan za ku yi nasara ko ba za ku yi ba, ba a yi zaben ba, amma zai iya gaya maka za ku yi nasara ko a'a, in ka yi tafiyan nan za ka samu abin da kake so ko ba za ka samu ba, wani abu wanda nan gaba zai wakana. Shi kuma arraf zai baka labarin wani abin da ya riga ya wuce ne, amma kai baka sani ba, baka san a ina yake ba, sai ya yi amfani da aljanin da suke mu'amala, wanda suke harka tare, shi kuma sai ya kawo labarin sai ya kisa masa, saboda aljanu sukan shiga inda ba ma shiga, suna da kudura da tafi karfin ta dan adam, saboda haka suna ta'amuli da abin da dan adam baya iya ta'amuli da shi, suna cikin jama'a ba garin su ake ba. Don haka sanda wani zai zira hannu ya saci kudin wani, akwai wani aljani kusa da shi, amma shi da yake ba aljanin yake gani ba, saboda haka zai yi satar sa a gan cewa babu wanda ya gansa. To wanda yake ta'amuli da wani aljani shi kuma zai iya samun labarin cewa ai kudin da yana gurin wani, kuma da ya sata na bi bayan sa naga inda ya kai, shi duk bai san ina bin sa ba, saboda haka za su iya ta'amuli ta hanyar wannan. To wannan shine boka tun a jahiliya kafin zuwan musulunci, Laraba suna bautawa bokaye don suna daukan su wasu mutane ne masu daraja a cikin al'umma, saboda ana amfani da su wajen samun labarurruka, musamman labarurrukan waɗanda ake fada da su ko ake gaba da su a san irin shirin da suke da shi. To bokaye sukan yi amfani da wannan dama, su kuma su kaba da labari sai su suna da daraja a cikin al'ummar Larabawa. To akwai taurari da Allah Ta'ala ya zuba a sama, tunda su aljanu din sukan sato ji ne daga sama ta kusa, wato sukan je sama inda za su ji tattaunawar mala'iku, kamar yadda hadisin Abdullahi dan Abbas zai yi mana bayani ko za mu ji bayanin sa. To su kuma za su sato wannan jin, yayin da suka sato jin za su jefa mashi kuma wannan bokan. Shi kuma tunda harka ce ta ciniki, dole ne ya kara karansa, tunda in aka samu sau ɗaya kafin a kuma samu za a dan kwana biyu, to dole ne ya yi ta kankara karansa. In ya faɗi gaskiya ɗaya ya gauraya ta da ƙarairayi da yawa, to wannan gaskiya ɗaya ɗin duk sai ta yi kwaba, duk sai ta rufe ƙarairayinsa, ba za a gane cewa ai abu kaza da ya faɗa bai yiwu ba, abu kaza kawai za a yi ta duba cewa ai ya ce kaza kuma ya faru, saboda haka abin ma kaza da kuka ji bai faru ba, kawai ku dai ba shi lokaci, haka ba za a ƙaryata shi kai tsaye ba. To kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallama a buɗe suke, ana zuwa a sato, duk da dai ana jifansu, kamar yadda Zuhri, riwayar Zuhri wanda ya faɗa a ƙarshe take nuna, ana jifansu da wannan tauraro. To amma lokacin da aka aiko Allah Ta'ala ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya fara yi masa wahayi, sai aka cika mala'ikun tsaro fiye da da, aka ƙara sa tsaro mai tsanani ta yadda satar jin ta zama tana da wahala ƙwarai da gaske, sannan sai aljani mai rigimar tsiya ne zai iya fitinta, saboda da wuya ake kai labari, saboda 'yan tsaron an ƙara su fiye da haka, wanda shi ne dalilin da ya sa aljanu suka fahimci cewa wani abu yana faruwa a duniya. Aljanun da suke nesa da Hijaz sun kula cewa sama fa an ƙara zuba matakan tsaro fiye da yadda da suka santa. Da suka santa mala'ikun da ko da suke patrol ko taurarin da suke patrol ba yawa. To amma da aka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ƙara yawan su. Anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sab. Fa man yastami'u al-ana yajid lahu shihaban rasada. Suka ce da fa mun kasance muna zama guraren zama domin satoji. Amma wanda duk ya ce yanzu zai je ya kasa kunne ya yi sauraro, to zai samu tauraron da yake da garwashin wuta yana jiransa, shi ne shihabar rasada, yana jiransa, yana tsaransa, yana dakonsa. To ta nan ne suka fahimci cewa akwai wani abu da yake faruwa a duniya wanda a da can ba haka duniyar take ba. Shi ne suka tura, suka baza aljanu ɗan uwansu aje a nemo labari, shi ne har suka zo Maka har suka samu labarin bayyanar Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda Allah Ta'ala ya tsananta tsaro lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama dan kada wahayi ya gauraye da sha'anin bokanci. Ya zamana abinda Allah Ta'ala zai yi wa annabinsa wahayi da shi, babu wani shedanin da zai ji wani abu ballantana ya kesa ma wani kafin a aiko sakon. Saboda haka sai ya kasance an tsare sama. Bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka rage tsaron. Saboda haka a lokacin jahiliya abin ya fi an fi sassauci bodar ba a rufe ta da yawa ba a yanzu mogal ana dan shi saka ala su mogal haka to da aka samu canji sai aka kawo ɗan tsaron boda din ko da karfi to bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ƙara sassauta abin amma bai an amma dai still an ci gaba da jifan su kuma tsaron ya fi lokacin jahiliya lokacin jahiliya abin da sassauci amma ana jifa shi yasa har ma'ama yayi tambaya lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai da kyar ake kai labari in an satar amma lokacin bayan fafata annabi sallallahu alaihi wasallama an dan sassauta ba kamar lokacin da yake nan ba saboda waɗannan su ne matakai na tsaron sama da sama take ciki to har zuwa yanzu akwai wannan tsaron har zuwa yanzu akwai wannan tsaron to shine annabi sallallahu alaihi wasallam mallan yake cewa wal kuhanu kana yakunu li ahadihimul qarin bokaye ɗayan su yakan zan yana da abokin tafiya yana da abokinsa wanda suke tare mina shayatin wanda daga shaydanu ne na aljanu yukhbiruhu bi kathirin min almughayyabat bima yasriquhu min as-sam yana ba su labari yana ba shi labarin abinda yake satowa da dama na gaibi wa kanu yakhliquna as-sidqa bil kadhib su kuma bokaye an kawo musu sai su chaku da ƙarya da gaskiya كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره كما يكي تكين حديثي صحيح عند إمام البخاري دا مسلم دا سوره توشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب ملائكونا سوكوا السحاب دي دي جرجي فتذكر الأمر الذي قضي في السماء تايو أنن ana nufin mala'ikun da harkar saukar da ruwan sama yake a hannunsu waɗanda Allah ta'ala ya wakilta musu al-amtar as-sahab wal-matar to da su ba su cikin mala'iku to tunda su suke kula da girgije da ruwan da za a yi in suka sauko daidai girgije suna kuma hira a tsakaninsu ga cikin abin da Allah ta'ala ya hukunta zai wakana a wannan satin ko a wannan wata ko a wannan shekarar suna tattaunawa to kaga sun yi kasa sosai da sun zo daidai girgije girgin da muke hawa sama yana ketare girgije to wannan shi aljani to daidai gurin fatastariqu fatazkuru al-amra qudiya fi as-sama sai su rika ambatan al-amari suna tattauna wani al-amari da aka riga aka hukunta aka zartar da hukuncin sa a sama wato Allah ta'ala ya zartar da cewa abin zai wakana daman can abin fi sabiqi ilmillah ubangiji ta'ala daman ya san abin amma anan ubangiji ta'ala ya hukunta zartuwarsa ya hukunta zai wakana shikenan Allah ta'ala ya fitar da wannan ilimin fatastariqu ash-shayatinu as-sama to anan su kuma shaydanan da suke yawo su ma a sararin samaniya to sai su saci ji wato sai su fake suna sauraron tattaunawa mala'iku din sai su cafu wani abu daga cikin abin da ake cewa zai wakana fatuhihi ila al-kuhan sai su wahayin sa zuwa ga abin nan al-wahyu shi ne al-kalam bi al-i'lamu fi khufya ka sanar da wata da wani abu a boye wani bai sani ba sai wanda kake ga yawo shi ake kira wahayi saboda haka zasu zo su rada musu wanda su kadai zasu san labarin ba wanda yake tare da su ba fayakdhibuna ma'aha mi'ata kadhba wannan gaskiyar sai su hada ta da ƙarya ɗari a nan ƙarya ɗari ai min babil ghalib ne ba wai lalle ne su yi ƙarya ɗari din ba amma sukan iya yin ƙaryar da yawa har ma takan iya kai ɗari din so ta yi su hada da ƙarya uku hudu biyar gwargwadon yadda shi bokan ya rena waɗanda yake mu'amala da su saboda gwargwadon irin ƙarin damfarar da zai yi musu don iya kula cewa suna dan wayo saboda haka ba zai ƙara ƙaryar da yawa ba sai su gane shi da wuri in ya fahimci kuma wasu sakarkaru ne sun amince masa 100% ba wata alamar shakka da suke da yake to sai ya ta ƙara ƙaryar har takan iya kaiwa 99 kai 100 ba abin nan shine ma'anar min indi anfusihim ba wai ana nufin kowane boka sai ya yi haɗa ƙarya 100 ɗin ba an fahimta ana nufin ana gaya maka mubalaga yadda suka kai ga yin ƙarya ɗin da yansu ma zai iya yin ɗarin ma sanna yace wa fil hadith alladhi rawahu muslim an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala bayna man nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min al ansar tara na annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da wata wagata ta mutanen madina suna zaune da daddare ana tattaunawa abinda ya shafi ilimi abinda ya shafi karantarwa izrumiya bi najmin fastanar suna zaune kawai sai an saka irin tauraro haka kallinsa haka kamar an jehu shi wanda duk masu hiratar dare sukan ganin wannan wasu lokuta da daddare ga faduwar tauraro haka jifa da tauraro haka daga hasken sa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ganin ya kibta sai amfani da wannan dama domin ya shigar musu da wani ilimi na akida sai ya fara musu tambaya ma kuntum taquluna li misli hadha fil jahiliyyati idza ra'aytum a jahiliya in kun ga wannan me kuke cewa dan yaji wace irin akida ce suke da ita dangane da wannan abun a jahiliya sai suka ce kunna naqulu yamutu azimun aw yuladu azim duk sanda muka ga wannan to mu kawai abinda muke fada a junan mu cewa to lalle akwai wanda babban mutum da zai mutu ko kuma za a haifi wani babban mutum su azutan su haka shine wannan abin da yake faruwa ba san cewa wani shedani ne aka kaiwa hari ba aka kaiwa attack to ko ya sha ko bai sha ba wannan Allahu alamu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu la yurma bi hali mauti ahadin wala li hayati wannan aqida da kuke fada ila ce ta jahiliya ta jahilci ta rashin sani ta gidadanci ai ba a jifa da wannan tauraro dan wani zai mutu ko dan wani zai haifi wani dan wani zai rayu ba wannan Allah ba ya yi wannan yace walakin rabbuna tabaraka wa ta'ala idza qada amran sabbaha hamalatul arshi thumma sabbaha ahlus sama' idan Allah ta'ala ya hukunta wani al'amari mala'ikun da suke dauke da al'arshi sai su yi tasbihi ya hukunta zartar da wani abu sai su yi tasbihi subhanallah sannan tasbihin su sai na kasa da su sai su ji mala'ikun da suke sama ta bakwai sai su ji tunda mala'iku hamalatul arshi suna sama da sama ta bakwai al'arshi da karshe saboda haka sai su kuma su ji su kuma waɗannan da suke sama ta bakwai in suka yi tasbihi sai ɗan sama ta shida su ji haka har a zo sama ta farko ta ce sama'ud duniya to idan abin ya kai can kowa ya yi tasbihi su waɗancan mala'iku hamalatul arshi waɗanda su ne guda takwas wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin fawqahum thamaniya to sai su yi tambaya sai su tambayi abin nan ahlus sama'is sabi'a wadanda suke sama ta bakwai sai su tambayi hamalatul arshi madha qala rabbuna me ubangijin mu yace mun ji tasbihin ku mu ba mun yi tasbihi amma me yake faru kuka ce subhanallah fa yukhbirunahum sai su ce ai kunji wannan ya nuna cewa Allah ta'ala ya fitar da abin daga sirri daga gaibin sa saboda haka ba a ce sirri ne ku hamalatul arshi ku rike ba tunda an gaya musu to ya fitar shi daga gaibin sa saboda haka sai su gaya wa ahlus sama'is sabi'a su kuma can ɗan sama ta bakwai sai su tambayi ɗan sama ta shida sai su tambayi ɗan sama ta bakwai mun ji kun yi tasbihi mun yi amma ba mu san dalili ba ce mun tambaya an gaya mana cewa kaza 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 ne zai faru su ma can na biyar sai su tambaye su haka har aje ta ƙasa to wanda yake nuna maka cewa mala'ikun da suke dauke da al'arshi su ne suka fi ko waɗanne cikin martaban mala'iku don haka su suke fara sani su Allah yake sanarwa sannan na bakwai waɗanda suke sama ta bakwai su ne ke bin su a daraja saboda haka gwargwadon tartibinsu a mahallinsu gwargwadon tartibinsu a darajarsu an fahimta shi yasa wannan shi ke koyar da wannan shi ke koyar da wannan kawai za ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai su koyar da tabi'ai su koyar da atba'ut tabi'ina haka ha aje ha aka zo kanmu to duk wanda ya riga ka a cikin wani abu to yana da falalar wannan eh wa utina ilma min qablaha wa kunna muslimin saboda in ya riga ka sanin wani abu sannan daga baya ka san shi to yana da falala sai ya riga ka saboda haka wanda yake nuna cewa hamalatul ashr ke da falala sama da waɗanda suke sama as-sabi'a su su ne shugabannin mala'iku saboda haka kaga dole ka sa su a sama su da suke karbo wahayin gaba ɗaya su kawo to wannan shi yake nuna cewa mala'iku ba su san gaibi ba su ma mala'iku ba su san gaibi ba tunda su ma ai sai sun tambaya Allah ya gaya musu sannan su kuma mala'ikun da suke ƙasa da su su kuma su san bai na sama da su su gaya musu to kaga mala'ika ba bai san gaibi ba shi yasa Allah ce kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah waɗanda suke sama duka ba su san gaibi ba in Allah bai zartar cewa zai hukunta abin ba ba wanda ya sani sai ya sanar da su kuma wanda yake nuna maka cewa mala'iku da suke sama daga mala'ikun da suke ahlus sama'is sabi'a har zuwa ƙasa ba daga wajen Allah kai tsaye suke karbar ilimin ba suna karbar su ne daga mala'ikun da suke hamalatul arsh an gane ba su ba daga wajen Allah suke karbo labarin ba waɗanda suke karbar labarin da kai tsaye daga wajen Allah sune hamalatul arsh an fahimta saboda haka kaga ashe a cikin abinda suke sanarwa ake sanar da su akwai isnadi wanda ya ji daga wanda ya ji daga ba shine muke karanta hadisi ba to shine har labarin ya zo sama ta kusa to anan ne sama ta kusa kullu suke sama ta kusa kuma shaidanu suna iya matsawa can maqa'ida lis-sam'i anan za su fake suna sauraro to anan ne idan suka iya sato ji suka su suna sauraron sato ji fayur mauna sai a jefe su da wannan abin nan to haka jefi aljani shikenan ta same shi zai mutu haka ba gaskiya ce aljani wai ba mutuwa a mutun da aljan suna mutuwa aljin al-insu wal jinnu yamutun kamar yake cikin hadisi saboda haka kadan suna iya kai labari wani in aka jefe shi kamar yadda yazo a wata ruwayar sukan hau wannan kan wannan su shedanin saboda haka na sama in ya sato sai ya fesa wa na kasansa shi ma ya fesa wa na kasansa yadda mala'ikun suka rika ba wa junansu har yazo sama ta kusa to su ba suna da wannan tactic din na can kasan tunda yafi na can saman tunda yafi hadari to aka ya sato sai ya sauri ya jeho da kasansa to koda tauraron ya same shi ya mutu labarin ya tafi an fahimta su ba da nasu isnadin to kaga yadda shi kansa shedani na aljani din shi ma wahala yake sha yadda su waɗannan bokayen suke wahala wajen bauta musu su ma kuma suna wahala wajen yi musu hidima ba cikin sauki suke iya musu hidima ba sai dai yadda ake samun cikin mutane a samu ɗan 419 to su ma cikin aljanun a samu ɗan 419 wanda zai rika masa ƙarya aljanu suna da ƙarya saboda haka zai iya masa ƙarya ya ce ga wani labari wani ya jeho min kuma ƙarya yake so yadda za a iya samun ɗan damfara a cikin mutane ta damfaran mutane da sunan shi ya san al'amura to haka cikin aljanin ba za a iya samu wanda zai rika damfarar waɗannan amma in har na gasken ne wanda zai sha wahalar zuwa ya sato to akwai wahala fa kuma akwai haɗari to shine malam shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace fayur mauna fayakzifunahu ila awliyaihi sai su jeho wannan labarin zuwa ga su wannan waliyan na ƙarya su ne bokayen fama ja'u bihi ala wajhihi fa huwa haqq abinda suka zo da shi kamar yadda yake ba su canza ba to gaskiya ne walakinnahum yaziduna sai dai suna kare shine wancan hadisin ya gaya mana sukan yi kare nan yakan zama har yayi yawa wani lokaci to shine yace wa fi riwayatin qala ma'mar aw ta riwaya riwayar tana cikin musnad imam ahmad ma'mar shine ma'mar ibn rashid al-asdi abu urwa malami ne masanin fiqhu mai gudun duniya ne asalin sa mutumin basra ne neman ilimi ya kai shi yaman ya kai shi san'a babban birnin kasar yaman da zama sai aka bashi aure shikenan sai suka rike shi sai ya zama na sai dai yazo basra cikin kasar iraki ganin duba mahaifiyarsa ya kuma koma can matarsa da iyalinsa suna can a yaman saboda asalin sa mutumin basra ne kuma yana daga cikin wanda suka fi kowa neman ilimi a zamanin su kusan duka ma'abota littafan hadisi sun ruwaito hadisansa ya rasu shekarar hijira ta 152 ko da 3 ko da 4 to shi ma'mar ibn rashid yake cewa qultu liz-zuhri sai na cewa zuhri zuhri shine muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abdullah ibn shihab az-zuhri tuban madina ne ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai wato ta fuskar ilimi ba ta fuskar tabaka ba tabaka ne yana cikin asigarut tabi'i amma ta fuskar ilimi yana cikin manya-manyan tabi'ai sune farkon waɗanda suka fara tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guri guda a makarancin alqur'ani ne masanin hadisan annabi ne sallallahu alaihi wasallam har ya zamana a zamanin sa yana daga cikin wanda suka fi kowa ilimi suka fi kowa fahimta suka fi kowa fiqhu a zamanin sa kowa ya buƙaci ya samu ilimi daga wajen sa gari gari ake zuwa ana neman ilimi a wajen sa ya rasu hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 124 su suke da biro su ce da shida malami ne yake ga Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra to ma'mar yake cewa qultu liz-zuhri akana yurma biha fil jahiliya a jahiliya ma ana jifa da wannan tauraro qala na'am sai yace eh ana yi walakinnaha ghullizat sai dai an tsaurara hina bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to an tsaurara matakan fiye da yadda suke da ba dan kuma dan a tsare wahayi ta yadda wani sheidani ba zai saci wani abu na wahayi bai je gauraya shi da wata ƙarya a ji wani bangare na wahayi ya fita a bakin wani boka sai ya zama na babu wannan damar na'am
wala qawla fi al-dalila anna quwwata al-dalala min ash-shayatin wa yuqidu bi ba'd al-usul wa lamma qata al-muslimina kanu yuqafuna min ash-shayatin ay yuqidu an yuqidu ay yuqidu bi ma yaquluna bi hatta a'rafu 'alayhi qira'atu lamma tabayyana lahu quwwatuhu wa qadruhu wa kadhalika sayyidu
na'am ya isa ce wal aswadul ansi wal aswadul ansi alladhi da'a nubuwa al aswadul ansi shi ma wanda ya da'awar annabci kana lahu min ash-shayatin man yukhbiruhu bi ba'd al-umur al-mughayyaba yana da wasu daga cikin shaydanu aljanu wadanda suke bashi wasu labarai wanda suke na boye فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين ان يخبروه بما يقولون فيه يعني da musulmi suke ya kasa sun kasance suna jin tsoron kada sheidanu su rika ba shi labarin abinda suke fada dangane da shi su rika ba shi labarin shirin da suke masa hatta a'anatuhum alayhi imratuhu har sai da matar shi al-aswad al-ansi ta taimaka musu wajen murkushe shi lamma tabayyana laha kufruhu yayin da kafircinsa ya bayyana gare ta faqataluhu sannan suka kashe shi al-aswad al-ansi ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi da'awar annabci tun annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da rai a sunansa abhala ibn ka'b abhala ibn ka'b wannan shine sunansa amma ya fi shahara da al-aswad saboda a fuskar sa akwai baki lismidadi wajhihi akwai baki a fuskar sa to wannan bakin da yake fuskar sa shi yasa ake ce masa al-aswad amma ba wannan ne sunan shi ba sunan shi abhala ibn ka'b al-ansi al-ansi sunan kabilar sa ne ans kabila ce daga cikin kabilun yaman manya-manyan kabilun yaman wanda suke karkashin babbar kabilar madhij akwai kabilar ans da kabilar Sa'd al-Ashira da kabilar Murad waɗannan duka manyan kabilu ne daga cikin kabilan Yemen waɗanda suke karkashin kabilar da ake kiranta Madhij to duk waɗannan an samu daga cikin wannan kabilar sun bi da'awar annabcin sa shi mutun ne da Allah ta'ala ya bashi karfi wato girman jiki da karfi da sadaukantaka da jarumta sannan kuma yayi amfani da bokanci da sihiri da iya magana wajen farautar mutane yayi amfani da sihirinsa da kasancewar sa boka yana ta'amuli da shaydanu sannan kuma gashi Allah ya bashi fasaha da azancin magana waɗannan abubuwa sun taimaka wajen ya rika jawo hankalin mutane ba ka yi kirga nuna musu wasu abubuwa na ban mamaki wanda ba su sani ba ko ya rika yin maganganu masu ratsa zuciya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ya rika jan wasu jahilai daga cikin mutane ƙabilun da ya jawo kamar yadda na faɗe su ƙabilu manya-manyan ƙabilu ƙabilar Sa'd al-Ans ƙabilar Murad ƙabilar Sa'd al-Ashira suna da arziki sosai musamman arzikin noma da arzikin kiwo sannan ga yawa da suke da shi wannan shi yasa ya zama yana da hadari ga daular musulunci wanda kun san waɗanda suka jagoranci ridda a farko-farkon khilafancin Abubakar akwai Musailima ibn Habib da aka fi sani da Musailimatul Kazzab wanda shi daga kabilar Banu Hanifa ne kabilar Banu Hanifa a Yemen suke su ba sannan akwai Tulaiha ibn Khuwailid al-Asadi Tulaiha ibn Khuwailid al-Asadi shi kuma kabilar Banu Asad shi kabilar sa a Yemama take kusa suke da Madina shi yasa su zama hadari su ma wanda wannan ta sa Sayyidina Abubakar ya ga to lalle a tashi a yaki waɗannan mutane in ba haka ba suka yi ƙarfi to garin Madinan gaba ɗaya za su zo su kwace su ma mai su kwace su mai da mutane kafirci bayan an kubutar da jama'a daga kafirci daga duhun kafirci abubuwa da yawa sun taimaka wajen samun ridda na farko karancin wato imani bai gama kutsawa cikin waɗannan ƙabilu ba saboda daga baya-baya suka musulunta wato sun musulunta karkashin rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama saboda ka imani bai gama shiga zuciyarsu yayi karfi sosai ba sannan na biyu dabi'a ta ba kauye wanda yake rayuwa a cikin kauye inda babu ilimi saboda ka ya tasimu bil jafa da kaushin zuciya da abin nan to rashin wayewa da rashin ilimi ya taimaka wajen wannan da'awar ta annabci ta samu karbuwa da sauri a cikin su sannan abu na uku kabilanci da yayi karfi a cikin larabawa a lokacin musulunci shi yazo ya kakkabe kabilanci a duk inda ya shiga to su musuluncin bai dade shiga cikin su ba saboda haka waɗannan masu da'awar annabtar ta ƙarya sun yi amfani da batun kabilanci cewa ba za mu zauna ba kawai Qurayshawa kawai mu rika musu biyayya muna ba su kudaden mu a zakka da waye da waye da waye mu ma lokaci yayi da za mu samu yancin mu to wannan ta sa sun samu karbuwa sannan abu na hudu wanda ya sanya haraka ta ridda a lokacin ta samu karbuwa samuwar wasu mutane da su ma suke so su samu wani matsayi a cikin mutanen su wato kokawa akan wani matsayi suna ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabcin da yayi da awa shi yasa annabcin da yazo da shi Allah ya bashi shi yasa ya samu matsayi to su ma kuma su ma masu son su samu wannan girman ne da za a bi su to bare su ma su ce su ma annabawan ne to saboda shi al-Aswad al-Ansi da Musailimatul Kazzab da ya fito daga Yemama waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa sahabbansa labarin su wato tun a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam labarin su yake saboda shi Musailima da shi aka zo Madina shekara ta tara lokacin da kabilu na larabawa suka rika zuwa suna mubaya'a wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinil afwajin din nan to wannan fauj da suka rika zuwa suna mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya biyo mutanansa Banu Hanifa amma yake karasowa fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna can cikin dawakai da dabbobi da aka zo da su wai shi yana tsaro yake karasowa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya same shi shi da Thabit ibn Qais ibn Shammas ya je ya same shi a cikin abin nan sai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan bi ka ba har sai kai alkawarin bayan ka ni ne zan gaje ka kaji fa yanzu fa yazo zai yi mubai'a amma yana magana gado ga fa manyan sahabbai su Abubakar su Umar su Usman su Ali su waye ba wanda ya shaddanta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaje shi shi gashi yazo bai mai wai har yana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai in ya sanya al'amarin annabci a bayan ba wai khilafa ba wai khilafa ba kan ku zanci khalifanci yake magana ba khilafa yake magana ba Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani ɗan sanda a hannunsa yace kaga ko sandan nan kace in baka in bantara maka wallahi ban baka ce bazan baka ba ce wanda ita ce ansa ta in akwai wani ƙarin bayani ga Thabit ibn Qais nan ya ci gaba da maka bayani shi Thabit khatibul ansar ake ce masa ko khatibur rasulillah saboda bakin sa da ce ni iya ba ansa ta da kai kenan in akwai wata magana da kake da ita wanda ya ishe ka sai ya bar shi da shi to yayi mafarki kamar yanda yazo a cikin sahih bukhari da muslim hadisin Abu Sa'id al-Khudri Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya kan minbari yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inni kad uritu lailatal qadr thumma unsituha wa ra'aytu anna fi dhira'ayya siwarayn min dhahabin fakarihtuhuma fanafakhtuhuma fatara fa'awwaltuhuma hadhain al-kadhabain sahib al-yaman wa sahib al-yamama yake cewa ya ku mutane an nuna min a mafarki daren lailatul qadri amma an mantar da ni dan ayi tafafutuka sannan an nuna min a cikin mafarki a cikin zira'i na wato abin din hannuna zira'in hannuna akwai wasu siwarai ne wasu mindaye guda biyu wasu yan hannu guda biyu amma na zinari sai na kyankyame abu zan sa zinari a jikina to shi da aka yi masa wahayi a lokacin sai aka ce masa ya busa su sai yana busa su sai duk suka tashi suka fice daga jikinsa sai ya ce sai na fassara wannan mafarkin da cewa su ne waɗannan makaryatan guda biyu ɗaya a Yaman ɗaya a Yamama na Yaman ɗin shi ne al-Aswadul Ansi wata ruwaya ta zo da fassara kowa su waye ɗaya Yaman ɗin shi ne al-Aswadul Ansi shi kuma na Yamama ɗin shi ne Musailima al-Kazzab wato mutanen Sana'a mutanen Yaman da mutanen da mutanen Yamama kamar wasu makare ne guda biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to sun taimaka masa wajen isar da sako cikin jama'arsu sun taimaka masa wajen isar da sako cikin al'ummarsu to shi su ne wannan zira'ai din da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gani a mafarki yayin da waɗannan mutane guda biyu makaryata suka bayyana a cikin mutanen Yamama da mutanen Sana'a kuma suka rude su da wani kyale-kyale da wasu maganganu masu daukan hankali masu shiga rai suka nuna musu abinda ya yudar hankalinsu to sai suka zama kamar su ne wannan zinarin sannan wannan busa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi suka tashi nuna cewa al'amarin su baje ko ina ba saboda haka iska ne za su watse babu inda za su je to kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abin nan shi al-Aswad al-Ansi shi ma ya rubuto wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wasiqa ya rubuto wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wasiqa cewa wato Annabi sallallahu alaihi wasallam su raba annabcin shi da shi shi ya rike Madina da nan inda duk yake shi kuma ya bar masa nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa da wata kakkausa ansa to shi al-Aswad al-Ansi shine anan Ibn Taymiyyah zai yake mana misali da shi cewa yana amfani da bokanci wanda da wannan bokancin ya rike yaudarar mutane ta hanyar bada labarin wasu abubuwa har ta kai waɗanda suke kokarin murƙushe shi in suka zauna suka yi mitin sai ya kirawo su sai ya ce kai ko muna kare da kai mun matso ka kusa da mu mun baka mukami mun baka shugabanci kuma kai ne kaje ana tattaunawa zaka yi mana juyin mulki zaka yi mana kaza kaza sai ya tuba ba zai kara ba in ya koma sai je ya gaya wa ƴan uwansa to gashi saboda haka ya kamata mu sanya zami sai a kuma zo a gaya wa musaila abin da a gaya wa al-aswad sai ya sake kiran shi kai ba kai na kira ka je ba shine ka koma kuna kara tattaunawa to haka ya rika yi masu har dai karshe suka hada kai da matarsa wanda abin da suka kashe shi wanda insha Allah darasi na gaba zamu faɗi abinda yadda abin ya faru abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.